Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar Alhamis 25 ga watan 2 na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Yau ne sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ziyarci Juba dake Sudan ta Kudu domin ya gana da shugaba Salva Kiir. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya dukan su biyu sun yi maraba da kokarin da Majalisar Dokokin Kasar Libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Shugaban ƙasar Somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na Kenya aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar nan masu tsananin kishin addini suka kai wa sansanin sojojin 'yan ƙungiyar tarayyar Afirka hari.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani bom ya tashi a garin Yola da ke jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji rahoto akan ra'ayoyin wasu ƙungiyoyin sa ido na Jamhuriyar Niger game da zaben da aka yi makon da ya gabata, ana kuma jiran sakamako. Muna kuma dauke da shirin bango wanda Jummai Alata shirya za ta kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Yau ne sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ziyarci Juba da yake Sudan ta Kudu domin ya gana da shugaba Salva Kiir. Kana ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya wanda yakin kasar Sudan ta Kudu ya shafa. Ziyarar ta Ban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke fada da juna suka dauri aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda yana cikin yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Agustan bara. Hukumar kula da tantancewa na kasar ta Sudan ta bayyana a ranar Talata cewa yarjejeniyar da aka cimma ya amince sojojin da ke goyon bayan Riek Machar har su 1,370 su shigo babban birnin kasar. Wannan duka ko yana cikin yunkurin na shi Machar ne ya shiga cikin gwamnati ta haɗin kan ƙasa. Haka kuma ana sa ran a samu ƙarin jami'an tsaro da za su shiga cikin wannan gwamnatin haɗin kan ƙasa da zaran an samar da gwamnatin. An cimma matsaya ne dai bayan an kwashe shekaru biyu ana tafka yaƙi tsakanin Riek Machar da shugaba Salva Kiir, wanda sai a cikin watan Agustan da aka cimma matsaya akan a samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda za ta kwashe watanni 30 tana mulki kafin a gudanar da zaɓe a ƙasar. Yanzu haka shugaba Kiir ya sake naɗa Machar a matsayin mataimakinsa a cikin gwamnatin sabuwa da ake shirin kafawa.
Amurka da Majalisar Dinkin Duniya dukan su biyu sun yi maraba da kokarin da Majalisar Dokokin Kasar Libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. To sai dai kuma sun bayyana damuwarsu akan yadda wasu 'yan majalisar suke wa wannan shirin barazana, musamman waɗanda ba sa goyon bayan wannan tsarin. Rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan majalisar da suka kai haɗari daga cikin 196 waɗanda ke Tobruk kuma su ne duniya ta amince da su, su ne suka ce sun amince da wannan tsarin wanda zai kawo su cikin gwamnati ɗaya da ɓangaren gwamnatin ƙasar da ke da headquarter a Tripoli. Suka ce amma kuma ba wai sun amince da wannan tsarin ba ne domin ana musu wata barazana. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka na goyon bayan waɗannan 'yan Libyan da suke ƙoƙarin ganin an samar da wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa, a lokacin da Kerry ke bayani a gaban 'yan Majalisar Dokokin Amurka game da buƙatar ganin an samar da maslaha a cikin wato akan rikicin siyasar ƙasar Libya wanda ya jefa ƙasar cikin halin ruɗu da damuwa tun lokacin mutuwar tsohon shugaban ƙasa Muammar Gaddafi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na ƙasar Kenya aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar nan masu tsananin kishin addini su kai wa sansanin sojan 'yan ƙungiyar tarayyar Afirka hari waɗanda ke kudu maso yammacin ƙasar ta Somalia. Kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata. Shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya furta kanne sa'ilin da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na ƙasar. Sa'ilin da aka tambaye shi dalilin halartarsa bikin jana'izar sojoji a ƙasar Kenya. Ya ce abu ne mai sauƙi ba a ce sojojin da yawansu ya kai 180 zuwa 200 sun mutu. sakamakon turo su da aka yi zuwa kasar Somalia domin su samar da zaman lafiya. Sai dai kuma waje daya mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Kenya David Obonyo nan take watsi da waɗannan kalamai na shugaba Mahmud Obonyo ya shaidawa wata jaridar kasar Kenya da ake kira The Star cewa shugaban na Somalia ba shakka yana da alaka da kungiyar Al-Shabab. Yace adadin da shugaban ya bayyana yafi adadin da suka mutu. Sai dai kasar ta Kenya bata bayyana ainihin adadin sojojinta da suka mutu ba lokacin da Al-Shabab suka kai mata hari a sansanin El Adde. Sai dai ta ce ba shakka sun kai adadin bataliya guda ko sama da haka. Amma ita Al-Shabab ta ce ita ce ta kashe sojojin Kenya sama da 100. Su zai sojojin Kenya suna kasar Somalia ne tun a shekarar 2011 inda suke agazawa sojojin kungiyar tarayyar Afirka domin yakar Al-Shabab.
Ministocin kungiyar tarayyar Turai yanzu haka suna taro a Brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar yan gudun hijira da yake ciwo manyan kasashen duniya masu arziki tuwa kwarya. Su ma ministocin shari'a na kasashen da suka hada da Serbia da Macedonia da Turkiya sun bi sahun waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar. Ita ma kasar Girka da ke fama da matsalar tattalin arzikin kasa tana fama da kwararowar yan gudun hijira da yaƙi ya raba su da kasashen su kamar su Syria da Iraki da Afghanistan. Wannan ne yasa Prime Minister kasar na Girka Alexis Tsipras ya faɗa jiya Laraba cewa kasar ba za ta amince da duk wata matsaya da kungiyar ta tarayyar Turai ta cimmawa ba game da kwararowar yan gudun hijira sai ko idan kungiyar ta amince ta dauki dawainiyar su daidai wa daidai.
Jami'an diplomasiya na Majalisar Dinkin Duniya suna tunanin amfani da matakan tsaro na Majalisar Dinkin Duniya domin ganin sun mara wa tsarin dakatar da buɗe wuta a Syria da Amurka da Rasha suka shata, wanda kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce wannan ita ce hanyar da kawai aka iya kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ƙasar ta Syria dai tana daga yanzu har zuwa tsakiyar ranar gobe Juma'a na ta bayyana ra'ayinta cewa ko tana shiga cikin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ko kuma a'a, wanda kuma zai fara aiki ne daga yanzu zuwa goben. Kerry ya ce wani zaɓi kuma shi ne idan Syria ta ƙi amincewa da wannan tsarin, to abin da ka iya faruwa shine kasar za ta wargaje wanda sake komawa kan kafafuwanta abu ne da zai yi wahala. Yau din nan dai jami'an Amurka da na Rasha suna ci gaba da tattaunawa akan yadda za a yi amfani da tsarin da aka shata na dakatar da buɗe wuta, abinda muƙaddashin ministan harkokin wajen Rasha Mikhail Bogdanov ya bayyana cewa ba wani zaɓi da ya wuce wannan tsarin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bom ya fashe a ɗakin ɗana bama-bamai da sashen kwance nakiyoyi na ofishin 'yan sanda da ke birnin Jimeta a jihar Adamawa, inda jami'an 'yan sanda huɗu suka mutu a safiyar yau. Wakilin Musa Nusa Adamu ya aiko mana da rahoto.
Fashewar nakiyar ta abu ne da misalin karfe 11:30 na safe a ɗakin adana bama-bamai na ofishin 'yan sanda da ke Jimeta a jihar Adamawa. Alkalma da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ta bayar ya nuna jami'an 'yan sanda huɗu ne suka yi asarar ransu, ciki ma har da mataimakin babban jami'in sashen kwance bama-bamai da nakiyoyi, yayin da dama suka sami raunuka da yawa daga cikinsu kuwa mata ne masu aikin ba da hannu, wato yellow fever. Na iske kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali a rabar ofishin 'yan sanda inda aka samu fashewar bam ɗin, ga kuma bayanin da ya mini game da akwar wannan hadarin.
Abin da ya shafa 'yan sanda ne ya shafa, bai shafi civilians ba, don naji an ce akwai yaran makaranta, babu abin da ya samu yaran makaranta, babu makaranta ta da nan wuri. Jimeta police station ne.
Wannan kan hari aka kawo a wannan ofishin 'yan sandan ko kuma nakiya ce daga wurin 'yan sanda ta tashi?
Abin da nakiya wanda aka ajiye ne wanda aka samu wajen su ɗan Boko Haram shi ne wanda aka aje, wanda yake da do for exhibit a kai su duk inda za a kai su wani abun ya faru. Shi ne muke so mu je mu gani, don kaga yanzu sun ce kaga wanda ya je kusa, don akwai wanda zai tashi, shi yasa muke nan kusa tukun.
Shi ma mataimakin gwamnan jihar Adamawa Injiniya Martin Babale, wanda ya kai ziyarar gani da ido a ofishin 'yan sandan, ya ce kasancewar ofishin 'yan sandan a bainar jama'a kuma kusa da makarantar yara, ya ce ba ƙaramin hadari ba ne ganin yadda fashewar bom ɗin ya girgiza ko kuma mai lalatawa su gine-gine da ke makwabta da ofishin 'yan sandar. Ya ce gwamnati za ta dubi yiwuwar sakewa ofishin Matsuguni saboda kaucewa sake afkuwar al'amarin.
Eto yanzu dai mun samu na assessing damages da faru, kuma in ya kai ga shirye wannan station daga za a kashi kai ta wani da yake na cikin gari ne kuma cikin jama'a.
To a yanzuwa yanzu an ce ma kamar mutum nawa ne wannan abin ya shafa?
'Yan sandan mutum hudu ne muka samu labari wanda suke kan maintenance work. Abin ya tashi da kuskure ne ba wai an yi shi da ni ba, amma wasu a ce boko haram ba wani abu kamar boko haram a cikin office na police ne abin ya faru.
Bincike da na gudanar ya nuna ɗaya daga cikin bama-bamai da aka kwato daga hannun 'yan boko haram ne ya fashe kana ya tada sauran a ɗakin adana bama-bamai da nakiyoyi na sashin kwance bama-bamai da nakiyoyi na ofishin 'yan sanda da ke Jimeta a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Madalla a gaishe da Sanusi Adamu. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Ƙungiyoyin sa-ido na ƙasa da ƙasa irin su AU da ECOWAS sun bayyana gamsuwarsu da zaben da aka yi, su kuwa takwarorinsu na cikin gida sun bayyana wasu tarin matsaloli da aka fuskanta sanadiyar rashin yin shiri yadda ya kamata akan gudanar da zaben na ranar Lahadi da aka yi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da rahoto.
A yayin wani taron manema labarai da ta kira a cibiyar kungiyar MPCR ta Nuhu Muhammadu Arzika, kungiyar sa ido da ake kira ONED ta yaba wa yanayin kwanciyar hankalin da aka gudanar da wannan zabe. Sai dai kungiyar ta ce bayanan da ta tattaro daga sassan kasar Niger sun yi nuni da cewa zaben na 21 da 22 ga watan Fabrairu ya yi fama da dimbin cikas masu nasaba da rashin ingantaccen tsari. Alhaji Mustapha Kadi Umani na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Kawansu wato jahattawa gunduma tintabaradan kurun hos zabe 187 aka bude wato wani sahiki kawai jaha Agadez gunduma Ifirwan kurun hos zabe guda 6 aka bude wani sahiki. Idan aka doki jaha Damagaram kunje Dungas kurun hos zabe sun kai wajen 50 wadanda aka bude wani sahiki. Akwai runhunan zabe 29 wadanda aka bude a gunduma Tanut, akwai Belbeji kuma da sauransu. An samu kurakurai domin mutane bossa da horo.
Waɗannan runhunan zabe da aka bude a washegari, idan abin abi abubuwan da dokokin zabe suka ce ne za a iya cewa sun saba wa ka'ida.
Doka cewa ta yi idan za a kiran zabe wato sai an doki kwana 60 ake sawa rana. To kenan inda ba a yi zabe ba wani sahiki aka ce a je a yi zabe, daga nan an san da an saba madoga.
A washegarin zaben na 21 ga watan Fabrairu, kungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun bayyana gamsuwa da yadda al'amura suka gudana a matsayin wani rahoton wucin gadi. Sai dai shugaban kungiyar Mojene Siraji Isa ya ce
a jihar Agadez da jihar Tawa akwai kungiyoyi da yawa waɗanda ba su aika ma masu sa ido ba. To kenan kaga ba ta yiwuwa a ce sakamakon da muke samu da nasu ya zama dai, tunda mu akwai Mojene a ko'ina cikin jihohin nan. Sai zamanto su sun san gari, kenan da an yi wani magudi irin yadda za su samu, kenan bako ma idan ya tashi ya fito da wata kasar waje ya zo nan yana kwance otel ya zo ya hudu abin da ya ga dama, sakamakon da zai badawa da wanda mu za mu badawa, saboda mutanenmu suna tare da al'umma, sun san kowa, sun san kowane ɗan siyasa, sun san irin zaman da ma 'yan siyasa ke yi, sannan kuma yare ƙanana da aka bari suka yi zaɓe kowa ya san su, saboda shi ne an yi ƙazamin zaɓe, sannan an yi magudi a ciki, wani waje ma an yi ƙwace, an yi sata, sai mu ce wani waje an yi handama.
Idan abin a ce ka kawo hujjoji ne, kungiyar Mojene za ta zuwa da hujjoji?
Akwai shaidu, akwai hujjoji waɗanda za a badawa. Ai dan shi ne yau kiran ku kaɗai ne muka yi, mu ba ku ɗanɗanon abin, saboda a ƙarshe za mu hudda report.
A ci gaba da tattaro bayanai game da yadda zaben na ƙasar Niger ya gudana, wakilan kungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa sun gana da shugabannin jam'iyyun adawa mambobin COPA a yammacin jiya domin tantauna ƙorafe-ƙorafen da 'yan hamayyar suka yi dangane da abin da suka kira yunkurin magudi da suka ɗora alhakinsa a kan hukumar zaɓe Seni da gaman bakin jam'iyya mai mulki waɗanda tuni suka musanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yayin da ake jiran sakamakon zaben Niger, wanda kira ne ku masu sauraronmu za ku yi wa 'yan siyasa ƙasa a kan tabbatar da zaman lafiya da tsaro bayan an sanar da sakamako, abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan a shirinmu na dare. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarin hukumar Alhazain Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Bari mu je Gombe. Gombe, bismillah ku.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dauda Hashimu Kankani. Ina mako fatan alkhairi a bisa wannan shirye-shirye da kuke Allah maku jagora.
Ya mana duka.
Yawa, tambayar da nake yi shine a duk shekara a bisa jagorori da ake saka a bisa al'azai. Wanda yake shekara da shekaru har yanzu abin na ga kasar jaruwa. Daga ranar za a ɗari an samu mutum jagora ya ɗauki amana zai jagora shekara har zuwa su dawo wansa. Da an je Saudiya sai ka nemi mutum sama da ƙasa sai ka rasa inda yake. Kuma biyu bisa uku alhazanan duka sabi ne. Sai da suka so a cikin gadiriya sai dai wani tsohon annabi ko wani mahaifiyarsa bai taimake su. Me yasa haka yake faruwa? Sai na biyu, ci gaba?
Ci gaba.
Tambaya na biyu shine kamar ga zo za a daɗe ana shirye-shirye an ce an gama shiri kaf sai a zo huda tattebin na masu tafiya na Saudiya. Sai mutum an bude tafiya ya shirya ya tafi sai ya zo har wani ma iyakar zai je ya ce ai babu fasfodinsa sai ya sake dawowa. Me yasa haka yake faruwa duk shekaran kasa gyara wannan al'amari?
To, ka gama tambayoyinka?
Eh, na gama.
Malam uba gare ka.
Ke babbar tambayoyin tambayoyin na da zafi. Tambayar ta farko gaskiya zan ce rashin adalci ke kawo wannan. Yanzu hukumar Alhazai ta kata da hukumar Alhazai ta jihohi duk albarkacin mahajjata muke ci don mu ma mu je mu yi aikin haji ko mu musu aiki. Idan an ce mutum an baka amanar jagoran mutane ka je ka bar mahajjatan nan gaskiya baka musu adalci ba ana ga yaran tunanin kuma sai Allah ya tambaye musu. Amma wannan alhaki gaskiya yana kan jihohi ne. Saboda idan matafiyi zuwa haji shekarun bayanan da suka shuɗe gaskiya zai yi kuma cewa duk lokacin da aka je amirin haji na ƙasa kamar bana da muka samu national coordinator sarkin Kano mai alfarma Alhaji Muhammadu Suminsu na biyu sun ɗauki lokaci da dama suna zuwa jihohi kamar alal misali da wannan abin ya faru shi wannan ba Allah wannan sarki ba jihohin da bai je ba asibitocin da bai je ba da mutanen mu ba su da lafiya ya je ne duba su tare da tawakar hukumar Alhazai ta ƙasa da duk wani wanda yake da ruwa da sarki kuma haka shekarun da suka shuɗe kowa ya san mai asama sarki musulmi kowace shekara sai ya je ya ci gidajen na mahajjata suke zaune ya tambaye su ko suna da korafi bai ke damun su me za a gyara haka shi ma Oba of Lagos aka ba shi wannan alhaki yaya ka shi ma haka shehun Borno abin da nake son cin shine dai ta fannin shugaban hukumar Alhazai ta ƙasa gaskiya manyan nan namu suna kokari amma idan na jiha mutum bai je ba gaskiya hukumar Alhazai ta ƙasa ba ta da wani iko saboda in ka kula yawanci mahajjatan nan na jihohi ne saboda haka muna fata su wa'annan masu ruwa da tsaki na jihohi sun ji wannan kuka da wannan bawan Allah ya yi da kuma fatan da Allah za su san amana aka ba su da Allah su sake sulke wannan amana dukkan alfarmar mahajjatan nan muke ci. Tambaya ta biyu na manta tambaya ta biyu da yawa tambaya na biyu shine za a daɗe ana maganar shirye-shiryen tashin Alhazai har lokacin tashi ya zo shi amma na tan tebul a ce za ka tashi ko jirgi na farko ko jirgi na biyu yanzu misali bana iyali na tara ana kace tana jirgi na biyu amma na tan tebul ta gama jirgin ta zo har airport za ka ji ba daga ciki masu tafiya dole ta dawo. To me yasa irin wannan yake faruwa duk shekara an kasa gyara wannan al'amari?
Eh, kuma ka san ɗazuma ka ce wai sai mutum ya zo a ce ba a ga passport din shi ba.
Eh, duka yana faruwa haka.
To malam uba gare ka.
Eh, to magana da yake
ta jihohi ce
wa'ansu da su yi aikin su yadda ya kamata ba ne dan babu dalili ta ce mutum ya shirya ya fito wai ka ce mar passport din shi a ƙasa wannan ma ai bai ma kamata a ce an yi wannan magana gaba babu bayan na zai tafiya babu wannan passport to yaya za ka ce ya taso an passport shi bai hannu. Ina jin hankalin hukumar Alhazai da jihohi na faɗin shi gaskiya suna da matsaloli da dama su ma saboda aikin haji gaskiya wahala da su
Kano gare ku.
Suna na Fatima Muhammad daga Kano, Nigeria. Daga cikin wadda take wakiltar ƙungiyar CDCC Beneficiary. Tambaya ta a nan shi ne game da namijin visa da ake yi a wannan tafiya. So, kamar yadda aka sani wannan ƙasa mai tsayi, an so a tafi da maharaminka. To, amma a nan sai mu dinga tafiya da namijin visa, wato kawai a samo wani namiji shi a matsayin wani ne da zai kawai ana duwa shi kenan adabu, wato namijin visa a cikin girki ake yi. Na ce to hukuma masu ruwa da tsaki suna sane da wannan abu da ake yi, ko kuma a nan Najeriya ne ake yi, ko kuma har wasu ƙasashen suna yin irin wannan abu? Tambaya ta ci a nan shi ne game da tsaikon da ake samu wajen dawowar alhajai. Alhali ainihin aikin hajji nan baya wuce kwana 5 kacal, amma sai kaga an samu irin kwana 30 haka ana jira. In kuma a yawa ne da akwai ƙasashen da suka ci yawa, sai kaga an kwashe su nan da nan ba da wani ɓata lokaci ba. To menene ainihin gaskiyar wannan abu da yake faruwa?
To ne ina ganin tambayar ki ta biyun nan fa ya ansa, din wani ya yi tambaya makamancin wannan. Kin gama tambayar ne? To Malam Ubakaji, tambayar ta ta farko, ta biyu ka riga ka bada ansa.
Ba gaskiya ba ne cewa sauran mahajjata, sauran ƙasashe da suka fi mu mahajjata suna tashi su koma gida kafin lokacin. Anna ji wannan tambaya ta biyun ce ma ko?
Ta biyu ta farkon batun Muharram ne.
Ina so mata ƙarin bayani a kan tambaya ta biyu, amma bari in fara a kan Muharram. Abin da kake so ki fahimci baiwar Allah shi ne, doka ce daga ƙasar Saudi Arabia, duk wata ƙasa da take da mahajjata sama da 30,000 sai ta yi sati 3 tana ɗaukar mahajjatanta. Dalilin su ko shi ne a lokacin aikin hajji nan duk duniya ne ke shiga wannan ƙasar. So ma'aikatansu na filin jirgin sama, wannan ake kira, ban yi ake kiran su a Turanci a Hausa ba, na control tower, ana takura su idan kuma ba sun samu isasshen bacci da hutawa ba ne zai kawo hatsari. Kuma wajen dawa abin da nake so a fahimta shi ne kusan kowa, kamar yadda na yi bayani ta shi
ne. Ai, shi yasa na ce ka ba da ansa.
Hanya ɗaya take bi, yawwa ta dawo. So shi ne wannan dalilin da ya sa. Kuma gaskiya ita hukumar alazai tana gaya jihohi, kuma jihohi na tabbatar suna sanar da mahajjata shi ne, idan ka bar Najeriya aikin hajji, ka sa a ranka za ka yi aƙalla kwana 40 saboda irin wannan dalilan.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
Me yasa kun fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta?
Mama, ina tambaya ki ta Allah ko ta boko?
Duka.
Ta Allah muna so.
Ta Allah
muna so. Ta Allah muna
so. To yanzu ke ba ki ganin shawo, ke ga kamar yanzu ni mama kuce, wani tsuwa kakar su nike ko?
Warai ko.
To ke gani amma ke ga na ya boko?
Warai ko.
Yanzu bai ga shawo ba yadda na hito ga mota?
Wallahi ko, kwarai shi fishi ala kwalita cikin kwalita.
Wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ta fito ne daga Bala Muhammad Dabban, jihar Bauchi. fice Salamu Jiwe Hausa. Hakika cin tare kamfanin MTN da hukumar kula da sadarwa ta Najeriya ta yi yayi daidai ganin yadda mu talakawa suke kwashe muna kudaden mu a cikin layukan mu na salula. Shima Iliyasu Muhammadu Tungan Bako cewa yi koka wanda jama'a ke yi kan cewa ana kwashe musu kudi ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargadi kamfanin sadarwa kan kwashe kudaden jama'a a cikin asusun wayoyin su. Assalamu alaikum viewers Hausa. Al'ummar kasar Niger, Allah ya sa hukumar zabe ta su ne ta fadi sakamakon zabe daidai da abinda jama'a suka zaba. Dan Allah hukumar zabe ta su ne kada muna yabanki sallah kuma ki kasa yin albala wajen fadin sakamakon sahihin zaben da aka yi a Niger da jama'a ke dako yanzu. Sako daga Umaru Forever Gashua. To hukumar zabe ta Niger su ne duniya fa ta zura miki idanu ta ga yanda zaki bayyana sakamakon zaben da aka gudanar ko za ku yi gaskiya ko kuma akasin haka. Allah dai yana kallon ku. Sako daga Isuhu Dila Faki. Sai kuma wacce ta fito daga Zakariya Rabiu kaso Cecenia a garin Kaduna kace dawo da martaba farashin man fetur a kasuwar duniya da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da sarkin Salman bin Abdulaziz na Saudiya suke kudirin yi da fatan Allah ya sa ya tasirin da ake so. Assalamu alaikum VOA Hausa. Na rubuto wannan wasika ne domin mika sakon ta'aziyya ta ga iyayen yara ƴan makarantar Bunyadi dake karamin hukumar Gujiba ta jihar Yobe ganin cewa yau an shekara 2 kenan chip da aka yi wasu kisan gilla. Ubangiji Allah ya ji kansu kuma ya ba iyalansu dangana. Sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashua. Muna mika sakon ta'aziyyar mu ga ƴan uwa da kawayen Margariya Aisha dan Kano fitaccen jaruman fina-finan Hausa. Allah ya ji kanta da rahama ya karbi bakuncinta ya yafe mata kurakuranta ya sa aljanna ce makomarta ya kuma haskaka kabarinta. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuri.
To masu sauraro kafin mu sallama da ku ga labarai amma a takaice.
Yau ne sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ziyarci Juba da ke Sudan ta Kudu domin ya gana da shugaba Salva Kiir. Kana ya ziyarci sansanin ƴan gudun hijira da ke karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya wanda yakin ƙasar Sudan ta Kudu ya shafa. Ziyarar Taban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke faɗa da juna suka ɗauri aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda yana cikin yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan Agustan bara. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya su biyun sun yi maraba da ƙoƙarin da Majalisar Dokokin ƙasar Libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. To sai dai kuma sun bayyana damuwarsu akan yadda wasu ƴan majalisar suke wa wannan shirin barazana musamman waɗanda ba sa goyon bayan wannan tsarin. Rahotanni sun bayyana cewa da yawan ƴan majalisar da suka kai 100 daga cikin 196 waɗanda ke Tobruk kuma su ne duniya ta amince da su, su ne suka ce sun amince da wannan tsarin.
Masu saurare a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Alhaji Mustapha Bala murna aurar da 'ya'yansa Maryam Mustapha Bala Batsari da Hadiza Kabir Bala Batsari wanda za a yi gobe juma'a in Allah ya kai mu a masallacin 'yan Izala da ke birnin wato da ke garin Batsari da karfe 2 na rana. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya mu na yau Misha Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.